السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تصور رمو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم دا قسمين شوى تارا دا كوتا تشمولي صابا شرنا قسمين رحمة شرن ديكي باكو داما دومو اي كوري تنبوي انكو إلا سكشاتي أديني دا رايوة زوا قبالا دومو سام مفتا كما أنا إياي كما ندا ساقنن تنبوي تا تشمولنا مشريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 55 ko kuma cikin adireshin email na fatirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatirrahma da kidan da nan tsara zumunta na Facebook. Yau dai muna asabar ne 8 ga watan Muharram na shekara ta 1443 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 6 ga watan Agustan shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malaminmu al-professor Sheikh Muhammad Dan Umar Jalimo, babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana na Sidira Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo akan makala. Bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ɗan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun shiga watan al-Muharram, wanda shine wata na farko a cikin lissafin kalanda ta musulunci, sannan kuma ɗaya ne daga cikin watanni guda hudu masu alfarma, masu albarka, waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da a girmama su, a kiyaye dokokinsa a cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ce inna iddata shuhuru inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah ce adadin watanni a wajensa 12 ne, daga cikin su akwai guda hudu masu alfarma. To wannan guda hudu masu alfarma, daga cikin su akwai al-Muharram, akwai Dhulqa'da, akwai Dhulhijja, akwai al-Muharram, sannan watan Rajab. Waɗannan watanni Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya musu wata daraja, wata alfarma ta musamman, kuma wani abu ne wanda tun gabanin zuwan musulunci haka suke da wannan darajar da wannan alfarmar. Larabawa suna haramta yin yaƙi, wato yaƙe-yaƙe a cikinsu da kai hare-hare da ɗaukar fansa. To musulunci ya zo ya tabbatar da wannan darajar ta waɗannan watanni. Wannan wata na al-Muharram yana da cikin waɗannan watanni masu alfarma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi al-Muharram, mafi wato darajar wata bayan watan azumi shine watan wato al-Muharram, shine watan al-Muharram. Wannan wata a cikinsa wato akwai ranar da ake cewa yawm ashura, ranar goma ga wata, goma ga wannan, ga shi wannan wata. Wannan rana ta goma ga wata ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya tsirar da banu Isra'ila, annabi Musa da banu Isra'ila daga Fir'auna da mutanensa. Allah subhanahu wata'ala ya yi musu wannan baiwa, ya kubutar da su daga azabar da Fir'auna yake yi, yake gana musu, suka samu kubuta. To annabi Musa alaihi salam ya yi azumi a wannan ranar saboda godiya ga Allah subhanahu wata'ala. To sannan Larabawa tun a jahiliya kafin zuwa musulunci suna girmama wannan rana ta goma ga Muharram. Haka nan bayan an yi hijira, annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu Yahudawa suna yin azumin goma ga watan Muharram. Ya tambaye su cewa me yasa suke yin wannan azumi, suka ce ita ce ranar da Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da annabi Musa da mutanensa daga Fir'auna da jama'arsa. Saboda haka annabi Musa ya azumi don godiya ga Allah, mu ma kuma muke yi. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su, nahnu ahqqu bi Musa minkum, mun fi ku cancantar wato annabi Musa fiye da ku. Don haka annabi ya azumci wannan ranar, kuma ya umarci sahabbansa su riƙa azumtarsa. Kafin a fardanta azumin watan Ramadan, kafin Allah ya farlantawa wannan al'umma azumtar watan Ramadan, to wannan azumi na Ashura wajibi ne ga al'umma, kowa dole ya yi shi. Bayan an farlanta Ramadan sai zanto ya zama sunna ce mustahabbiya ga wanda yake da iko, in yayi zai samu wannan lada. Saboda haka sai zanto sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan azumi duk shekara. Sai zanto shekarar sa ta ƙarshe sai ake gaya masa cewa tunda shi yana son sabawa Yahudawa, yana son sabawa Yahudawa, to shine sai yake cewa la in ishtu ila qabil la asumanna tasi, idan har Allah ya kai ni shekara ta gaba to zan azumci ranar 9 ga wata, wato ya alwashin zai yi azumin tasu'a sannan ya cike da Ashura, to sai zanto Allah ya karbi ransa kafin wata shekara ta zagayo. Wannan buri da ya ci sai zanto sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama azumtar ranar 9 ga watan Al-Muharram, saboda dukkan wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya niyyar aikata shi, wani uzuri ya hana shi aikata, to wannan abin yana tabbata a matsayin sunna, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya yin burin aikata wani abin da ba mai kyau ba. Saboda haka tunda har yayi burin zai aikata shi shekara mai zuwa, Allah ya karbi ransa bai bar shi zuwa wannan lokaci ba, to sai aka fahimci cewa wannan azumin na tasu'a shi ma ya zama sunna. Don haka al'umma za ta azumci watan Ashura, wato za ta azumci ranar 9 ga wata da kuma ranar 10 ga wata, idan aka yi haka to an yi sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Kuma Allah subhanahu wata'ala yana kankare laifin shekarar ta gabata yayin da mutum ya yi wannan azumin, kamar yadda aka tambaye Annabi sallallahu alaihi game da azumin, ya ce ana kankare wato laifin shekarar da ta gabata. Don haka wannan azumi ne na sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Baya ga haka shi kansa watan Muharram ɗin gaba ɗaya, hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa mafificin azumi wato watan bayan watan Ramadan shine watan shahrullahi al-Muharram, watan Allah Muharram. Wannan ya nuna cewa yin azumi ba ma wai a cikin waɗannan kwanaki biyu na tasu'a da Ashura ba, a kowace kowace lokaci a cikin wannan wata yana da falala sosai, yana daga cikin azumummuka na nafila masu falala matuƙa da gaske. Duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata daga farkonsa har ƙarshensa ba Ramadan ba, don haka mutum ba zai ce zai azumci Muharram gaba ɗayansa ba daga farko har ƙarshe, domin wanda ya saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa azumtar wani wata cikakke ba in ba Ramadan ba. Amma mutum yana iya azumtar wasu kwanaki daga cikin wannan wata ya zanto ya samu ladan da yake cikin azumi a cikin wannan wata na Al-Muharram. To wannan ita ce sunnar da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Idan mutum ya samu dama sai azumci ranar 9 da ranar 10. Idan bai samu ya yi ranar 9 ga wata ba, to sai ya yi na 10. Ba wai wajibi ne ko tilas sai ya hada duka biyun ba. In Allah bai sa ya nufe shi da yin azumi ranar 9 ba, to sai ya yi na 10 din ya ishe shi. Wasu daga cikin malamai suna cewa matakin da ya fi kowanne shi ne ka azumci 9 da 10 da 11, saboda hadisin da ya zo daga ɗan Abdullahi ɗan Abbas da ya ce ka azumci yinin da yake gabaninsa da kuma yinin da yake bayansa. Amma wannan hadisi bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ba, abinda ya tabbata shi ne azumtar 9 da 10. Amma 11 wannan bai tabbata daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko umarninsa. Don haka idan mutum ya yi 9 da 10 wannan shi ne ya fi dacewa da sunna. Idan mutum bai samu yin 9 ba ya yi 10, amma mutum ba zai yi 9 ba kuma bai yi 10 ba, sai dai in wani uzuri ne wanda ya fi ƙarfinsa ya gicciyo ko mace da ta al'adarta ta zo mata ranar 10 ɗin, 9 ta yi tasu'an, sai kuma al'ada ta zo mata ta samu ta yi Ashuran ba, wannan babu komai, wani abu ne da ya fi ƙarfin mutum. Amma mutum a zaɓinsa ya ce shi ya zaɓi ya yi 9 ba zai yi na 10 ba, wannan ya saɓa wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka abinda aka fi so shi ne ka yi 9 da 10, idan baka samu yin 9 da 10 ba to kai 10 idan mutum yayi wasu kwanaki ko bayan wannan a cikin watan Muharram to shi ma waɗannan wannan abu ne shi ma yana da lada kwarai da gaske kamar yadda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar to baya ga wannan babu wani abu na musamman wanda aka ware aka ce ayi a wannan wata baya ga waɗannan abubuwa baya ga azumi da kuma sauran ayyukan alkhairi da mutum ko yaushe ana son ya aikata Allah ce waf'alul khaira la'allakum tuflihun ku aikata alkhairi domin ku samu rabauta dan haka aikin alkhairi shi ko yaushe ma ana buƙatar a yi shi ko a wannan watan ko ba a wannan watan ba to kuma idan mutum yayi dace yayi a wannan wata mai alfarma to babu shakka ana sa tsammanin ya samu lada ninkin ba ninkin fiye da yadda zai samu a wani watan daban to amma wasu abubuwa da ake yi a cikin wannan wata da wasu kungiyoyi ko wasu addinai suke yi da sunan addini na musulunci wannan babu shakka baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wasu suke dauka cewa wannan wata ne da za su nuna bakin ciki da bacin rai na cewa an kashe Husaini radiyallahu ta'ala anhu a cikin wannan watan a ran 10 ga watan Ashura an kashe shi a ran 10 ga watan afwan Muharram a ranar Ashura a watan Muharram aka kashe shi don haka sukan riki wannan lokaci ne na nuna jimami da bacin rai har ma a fito a sa kayayyaki baƙaƙe ko a ita zagayen gari ko a ita wasu addu'o'i da wasu la'ance da sauran abubuwa marasa kyau irin waɗannan wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci al'ummarsa su riƙi yanayi na nuna baƙin ciki wani abu na ibada abinda ma aka umarci musulmi idan wata musiba ta same shi ne ya haƙuri ya dangana ya yi istirja'i allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waɗanda idan wata musiba ta same su abinda aka sani suna faɗa shi ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma baya daga cikin koyarwar addinin musulunci mutum ya riƙa jaddada baƙin cikinsa kowace shekara ta zo ya ce zai tuna wani abu da aka yi masa ko aka yi ma wani nashi ko da masoyinsa ya ce zai riƙi wannan ranar ta zama ranar jaddada baƙin ciki wannan baya daga cikin koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma babu wani abu da ya yi kama da irin haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake koyar da wanda musiba ta same shi shine ya yi addu'a ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha Allah ka ba ni lada akan musibar da ta same ni ka kuma musanya min da abin da ya fita alkhairi wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa duk wani wanda ya gamu da wani bacin rai ya faɗa amma ba a ce ya riƙa tuna ranar ba yana nuna baƙin ciki yana ainihin dukan jikinsa ko ya jijjiyo jikinsa rauni ko ya dinga la'antar wani wanda yake zargi da cewa shi ya masa laifin wannan babu wani abu a musulunci da ya kama da haka balma musulunci ya zo da hani hadisai da dama na Annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo da hanin mutumin da wata musiba ta same shi ya rika marin kansa ko rika keta rigarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wati al-jahiliya baya tare da mu wanda saboda musiba zai rika marin kumatinsa ko ya rika keta wuyan rigarsa ko ya rika da'awa irin ta jahiliya yana ihu yana cewa ya bani ya lalace ko wasu kalmomi ne da suke nuna bacin rai Annabi ya ce to wannan baya tare da mu saboda Annabi ya hana dukkan wasu nuna wasu alamu na tunzura da tashin hankali idan wata musiba ta ana son mutum ya nutsu ya koma ga Allah subhanahu wataala saboda ka ashe kaga duk wanda zai mayar da wannan wata ko wasu kwanaki daga cikinsa su zama kwanaki ne na jimami da zumar cewa an kashe jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda haka shi yana nuna bakin ciki akan wannan, yana fita yana zanga-zanga, yana sa kayayyaki bakake, yana kiran wasu sunaye, yana zagin su, yana la'antar su. Wasu ma ba su ji ba, ba su gani ba, kamar yadda za ka ji ana zagin kabilar Banu Umayya, wai saboda a cikin su waɗanda suka jagoranci ko wanda ya jagoranci kisan ya fito, saboda haka bari a zage su gaba ɗaya, wanda kuma ba a taɓa samun wannan a musulunci ba, a zage kabila gaba ɗayanta saboda ana zargin wani ya yi laifi, a riƙa la'antar ita kabilar gaba ɗaya. Banu Umayya kusan na farko dai Qurayshawa ne, su suka fi dangantaka ma ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Cikin Qurayshawa waɗanda suke dangantaka da Annabi sabbin kansu ƴaƴan Qusay ne. Umayya ibn Harb daga cikin zurriyar Qusay ne, shi ne kuma shi ne uban Qurayshawa gaba ɗaya. Daga cikin wannan ƙabila kuma manya-manyan mutane suka fito waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna tare da su, ya kuma ba su ayyuka ma suka riƙe a lokacinsa. Akwai daga cikin manya-manyan mutane na wannan lokaci wanda Banu Umayya ne, kamar matarsa Ummu Habiba. Ummu Habiba ‘yar Abu Sufyan ce, tana daga cikin matan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma ta duk cikin matansa ma ba wacce ta fi kusa da dangantaka da shi kamar ta. Ta fi kusa da shi ta fuskar kakanni da sauran matansa duka. Kuma daga wannan babban gida ta fito, gidan Banu Umayya, akwai Yazid ibn Abi Sufyan, wanda shi ma babban sahabi ne, yana daga cikin waɗanda suka fafata ƙwarai da gaske, suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen shigar da musulunci yankin Sham. Sayyidina Abu Bakar ya naɗa shi ya jagoranci wasu rundunoni na mayaƙa da suka yaƙi Rumawa a Sham. Hakanan Sayyidina Umar ya zo ya tabbatar da shi akan wannan matsayi, hakanan Sayyidina Uthman ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske. To hakanan a cikin surukan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya auri ‘yarsa Zainab, shine Rabi ibn Abi al-As, wanda shi ma Banu Umayya ne, daga cikin Umayyawa ya fito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya min alkawari, ya yi min magana kuma ya yi min gaskiya, kuma ya alkawari ya cika min. Lokacin da ‘yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da aka kama shi a yaƙin Badar, a yaƙin Uhudu, ta kawo a yaƙin Badar ta kawo abin fansa na ‘yan wuyanta akan ta fanshi mijinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ‘yan wuyanta, wanda abin wuya ne, sarƙa wuya ce wanda Nana Khadija ta saya mata lokacin da aka yi mata aure, ta kai ta gurin mijinta shi Arabi. To lokacin da ta kawo, tana son ta fanshi mijinta daga wato fursunonin yaƙi da aka kama, Annabi ya kawo musu wannan ‘yan wuya, ya ce ga shi nan, idan sun ga za su karɓa, to ga kuɗin abin fansar mijinta, kuma za su yi mata afuwa, to wannan dai zaɓin su ne. Suka ce a sun yi mata afuwa, su riƙe abinta, za a sake shi ba tare da an karɓi komai na nata ba. Annabi ya ce, to da sharaɗi za ka dawo min da ‘yata, tunda tana Makka tare da shi bai musulunta ba. Annabi ya ce, to da sharaɗi za ka dawo min da ‘yata, ya ce zai dawo masa da ita. To hakanan yana komawa, ya sako ta gaba, ya dawo da ita Madina. To bayan shekara shida ya musulunta. Annabi ya maida musu aurensu ba tare da sake jaddada wani sabon ɗaurin aure ba. Da ta zauna har wannan lokacin ba ta yi aure ba, Annabi ya maida ita ɗakinta bayan mijin nata ya musulunta. To shi ne a wata huɗu basa Annabi yake cewa ya yi min magana, ya yi gaskiya da ya ce zai dawo da ita, kuma ya alkawari ya cika, ya dawo da ita. Annabi ya yi masa wannan yabo. To duk waɗannan da wasunsu da dama sun sai na Uthman suna cikin wannan gida na Banu Umayya. To kaga ka zo kawai saboda kana tuhumar Yazid ɗan Abu Muawiya da cewa da hannunsa aka kashe Sayyidina Husaini, kuma ka ce za ka zagi ƙabilar gaba ɗayanta. Kaga babu zalunci da ya kai wannan, kuma zalunci ne da mutum randa zai tsaya da ‘yan wannan ƙabilar su yi hisabi da shi gaban Allah ba inda zai iya fidda kansa. To kuma a rika shigo da sunayen wasu manyan sahabbai ma wanda ma ba 'yan kabilar ba, irin sayyidina Umar ta shigo da irin sunayen Aisha, su Hafsa, irin sayyidina Umar ana li'anta su, ana zagin su da sunan ana tuna jimami na kashe sayyidina Husaini. Wannan babu shakka zalunci ne wanda bai zai kasa zaluncin kashe sayyidina Husaini din kansa ba, domin duk zalunci zalunci ne, kuma wanda ka zalunta duk kankantarsa duk girmansa Ubangiji subhanahu wataala sai ya nema masa haƙƙinsa. Haka wannan baya daga cikin koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ya yi rashi, an kashe masa wasu masoyansa na kusa da shi ahlul baiti, amma bai taɓa mayar da wata rana ta kashe su ba, ta zama ranar jimami da baƙin ciki da la'ance-la'ance. An kashe sayyidina Hamza a yaƙin Uhudu, aka fasa cikinsa ma, aka fitar da abin cikinsa, hantarsa, amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai mayar da ranar kashe sayyidina Hamza zama ranar biki ba. Babu wanda zai iya ce maka ga wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware ta duk shekara yana zuwa yana jimamin kashe sayyidina Hamza. Kuma baffansa ne wanda ya bashi gudunmawa kwarai da gaske, kuma yana cikin ahlul baiti, shi ma daga cikin Banu Hashim ya fito. Baffansa ne Hamza dan Abdul Muttalib. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ware wata rana dan ya jimamin kashe sa ba. An kashe Ja'far ibn Abi Talib, Ja'far ibn Abi Talib da aka fi sani da Ja'far al-Tayyar, an kashe shi a yakin Mu'ta. Rumawa suka kashe shi a wannan yaki da aka yi, aka kashe sahabbai da dama, da Abdullahi ibn Rawaha, irin su Zaid ibn Haritha da sauransu. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba rike wannan ranar ta zama ranar jimami ba, inda a ce wani abu ne a addinance mai kyau, to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma waɗannan dangin nashi. To haka nan su kansu ƴaƴan sayyidina Ali, za mu ga an kashe sayyidina Ali shi kansa bisa zalunci, wani mai suna Abdulrahman ibn Muljim ya kashe shi, ya fito sallar asuba ya bi shi da wuƙa ya caka masa, kuma ya zan sanadiyar shahadarsa. Amma da ɗaya ba mu taɓa jin labarin cewa sayyidina Hassan ko Husaini ko wani daga cikin ƴaƴansa ko jikokinsa sun riƙi ranar kashe sayyidina Ali ranar jimami ba, da sa baƙaƙen kaya da la'antar Farisawa, da la'antar kabilar Abdullahi ibn Muljim, da cewa su suka kashe musu abin nan. Ba mu taɓa jin wannan ba, inda a ce addini ne ko kuma san Ahlul Baiti ne, to da sun nuna wa mutane haka. Hakanan shi ma Hassan abin nan, hakanan shi ma Husaini bayan kashe Hassan, shi kansa Hassan yadda tarihi ya nuna cewa dafi ya sha, guba aka sa masa ya sha ya rasu, amma ba mu ji cewa shi Husainin ya mai da ranar ta zama ranar jimami ba. To shi kansa Husainin bayan kashe shi, ba mu ga cewa sauran ƴaƴansa irin su Zainul Abidin, Ali ibn Husain, ba mu ji cewa sun mai da ranar jimami ba. Ashe kaga wani abu ne sabo kirkirarre da addinin Musulunci, wanda kuma ya shiga zuciyar wasu waɗanda ba su tsaya sun ga abin ta madubin hujja ba da dalili, suna duba abin ne kawai ta madubin atifa, cewa ai kuka ake yi ana nuna abin an kashe jikan annabi sallallahu alaihi wasallam. Jikan annabi shahada ya yi, wanda ya yi shahada kuma matsayi ne babba ya samu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Haka shi a gurinsa karrama ce Ubangiji ya masa, ya ɗaukaka matsayinsa a gurinsa. Don haka baya daga cikin sunna yin wannan aiki ko kuma aiki mai kyau. Hakanan waɗanda suke da aƙidar cika-ciki asalinsa nawasif su suke yinsa, asalinsa wato waɗanda suke murna da kisan su suka riƙa yin murna da wannan ranar ta zo, su riƙa yin kwalliya, su riƙa sa kwalli da turare da yin girke-girke don nuna farin ciki. To daga baya sai aka samu wasu sun zo sun ƙirƙiri hadisai na ƙarya, cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar cika-ciki, to shi ma Allah zai yalwata masa a shekararsa. To wani hadisai kuma na ƙarya sai suka kwashi wasu wanda su ba su san asalin abin ba, su ba su san cewa ga inda abin ya samu asali ba, su dai sun ji an ce ai duk wanda ya yalwata wa iyalansa a ranar shi ma Allah zai yalwata masa a shekarar sa, to sai suke yin wannan cika ciki. Amma ba wai suna yi bane su da sunan farin cikin an kashe Sayyidina Hussein ba, ba su ma san tarihin ba. Da yawa daga cikin mutanen mu da ake cika ciki ba su ma san tarihin kashe Hussein ba, yaushe aka kashe shi, wace shekara ne, a ina ne, a wace rana ce, duk ba su sani ba. Su dai kawai an karanta musu aka ce ai hadisi ya ce wanda ya yalwata wa iyalansa shi ma Allah zai yalwata masa a shekara, kuma kowa yana son yin yalwa. To dalilin haka shikenan sai aka bazama shi aka shiga yin abun. To su ba su fahimci cewa abun ba mai kyau bane. Na farko dai waɗanda suka kirkiro shi da mummunan manufa suka kirkiro shi kamar yadda waɗancan suka kirkiro baƙin ciki da jimami. To sannan kuma hadisan da ake karanta musu su ma hadisai ne ribabbu wanda malaman hadisi tuni sun yi wato baje kolin waɗannan hadisai sun ko bayyana illolin da suke tare da su. Don haka dai abin da yake tabbatacce shine azumi a ranar tasu'a da ranar Ashura. Allah ya sa mu dace.
Amin su malin, malam Allah ya saka da alkhairi. Tun tabe mu ta farko ta zo daga wanda yake cewa malam menene hukuncin matar da mijinta idan ya nemi ya kusance ta sai ta nuna sai lokacin da ta ga dama.
Wannan haramun ne a mace ta ki yadda da mijinta ba tare da wani dalili na rashin lafiya ba, wanda zai sa ta ki hakan saboda lafiyarta. In kawai dai jiji da kai ne, haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita, to za ta kwana mala'iku suna la'antarta. Saboda haka kaga ashe haramun ne mace ta kiyar jewa mijinta saboda kawai jin isa ko tunanin ko ya bata mata rai ko ya hana ta wani abu da ta nema a wajensa. Wannan ta yi haka ba mu shakka ta saba wa Allah kuma ta shiga cikin kishin Allah.
To sai shi kuma wani yake cewa malam ya hukuncin mutumin da abokansa suke bin sa bashi bayan ya mutu sai iyalansa suka nemi masu bin sa bashi da su zo su biya su bashin da suke bin sa din, amma kuma sai su masu bin sa bashin suka yaki su bayyanar da bashin da suke bin sa saboda suna jin kunyar kar mutane su ce ba su da kirki, alhali kuma ba su yafe mai bashin ba. Shine ne hukuncin su.
Wannan ba daidai ba ne. Duk wanda ake bi bashi, wanda ake bi bashi ya rasu, to yana daga cikin farko-farkon abin da ake yi kafin a raba dukiyarsa shine a biya basussukan da suke kansa. A biya basussukan da suke kansa. Kuma wanda suke bin shi bashi matukar ba sun yafe masa ba ne, to wajibi ne su bayyana basussukan da suke binsa domin a biya su. Wannan shine taimakonsa da za su yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani mamaci za a tsare ruhinsa. Wato ba za a kai shi inda ake ni'imtar da masu mutanen kirki a aljanna ba har sai an biya masa bashinsa. To kaga a tsare mutum kai kana da hanyar da za ka samu a sake shi, babu shakka wannan zalunci ne. Zalunci ne. Don haka wajibi ne a bayyana musu cewa su fito su faɗi abin da suke yake kansu yake kansa na bashinsu a biya su. Wannan wajibi ne. In ma sun ce suna jin kunya ba magana kunya ba ce, in ba sa so abin da su yafe masa, kuma ana iya haɗa su da wasu wanda suke za su ji maganarsu ko da wasu malamai da za su yi musu wa'azi, don wannan ba daidai ba ne. Ba kuma taimake shi ba kun shigar da shi cikin wani zulumi can a lahira.
To sai shi kuma ne yake cewa malam menene hukuncin kuɗin da mutum ya tsinta a kayan gwanjo musamman waɗanda aka siyo su daga ƙasar waje, shi zai yi cikiya ne ko kuwa zai yi amfani da kuɗin kai tsaye?
To in zai ce masa zai yi cikiya, ma'ana zai koma China ko Turai inda aka kawo gwanjon ya je ya tambaya wani mai waye mai wannan dalar da take cikin gwanjon. Ai magana zai yi cikiya ba ta so ba. Abinda ka tsinta a ciki shikenan, ya zabanka ne, sai ka sarrafa shi yadda kake so.
Sai shi kuma mai tambaya na gaba yake cewa malam ya matsayin mutumin da zai yi tafiya amma kuma baya so a san ya yi tafiyar, shin hakan yana da asali ne?
Wannan zaɓin kansa ne. Shi ya ga dama ya ɓoye tafiyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ɓoye inda zai yi nufa a lokacin da zai fita yaƙi. Yakan ɓoye inda zai yi nufa. In zai yi gabas yakan nuna kamar yamma zai yi. ya kan yi wasu maganganu da suke nuna kamar zai yi yamma shi kuma gabas zai yi ko zai yi arewa ya nuna wasu maganganunsa su rika nuna kamar ya kudu zai yi wannan kuma abin tactic ne na yaki domin a ɓoye wa abokin gaba shirin da ake da shi domin ya san cewa za a zo a kawo masa hari to zai shirya shi ma to annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo a cikin sira cewa idan ya nufi zai iza arada ghazwatan warra bi ghayriha sai tauriya ba wai fituwa zai karare ce abu kaza zan yi ba kaza ba wannan ƙarya sunanta tauriya yake wato zai yi wani shagube zai wata magana mai harshen damu da za a fahimci wani abun da kuma ba shi yake nufi ba sai yakin tabuka kadai shine yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da za a fita ya ce to ga inda za mu saboda tafiya ce mai wahala kuma lokaci mai wahala cikin tsananin zafin rana sannan kuma ga abokin gaba da za a je a haɗu da shi rubawa ne waɗanda suna da kyakkyawan shiri da kyakkyawan tanadi da yawa da kuma ƙwarewa ta fuskar yaƙi don haka akwai buƙatar mutane su san ina za a don su yi kyakkyawan shiri to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ƙarara ce ga inda za mu je lokacin da za a fita Tabuka amma banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ɓoye hanyar da zai bi to kaga wannan mutum yaƙi ne amma kawai in tafiya ce ta yau da gobe kaga za ka ɓoye wannan kuma ya san zaɓinka ne ra'ayinka ne ba a cewa ka yi haramun sai ka ga dama ka yi haka amma ba wai wata sunna kai ba.
To sai wani kita malam mutum zai iya tafiya aikin hajji bai iya ba amma ya bi waɗanda suka iya a koya masa kai tsaye?
Na'am haka ma ya dace a yi wanda duk zai aikin hajji bai iya ba sai ya rika bin wanda suka iya suna nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikin hajjin sa ai sahabban sa shi suka rika bi yana nuna musu yana cewa khudhu anni manasikakum ku yi aikin hajjin ku daga ayyukan hajjin ku daga gare ni kaga yana nuna musu to ga yadda za a yi suna gani dan haka kowanne da bai iya hajji ba sai ya bi wanda ya tabbata cewa sun san aikin hajjin suna da ilimi sai ya rika kwaikwayon abin da suke yi amma kada ya ce zai bi inna rududu ko ya ce zai bi rububi kamar yadda yawancin mutanenmu suke yi musamman ma idan suka ga jajayen mutane daga 'yan Pakistan ko 'yan Malaysia ko 'yan wata ƙasa jajaye suna wani abu shi kenan sai su ɗauka ai addini ne abin sai su ji su ma su kama yi suna ga kamar waɗannan ai larabawa ne ma duk suna da ilimi don haka da ilimi suke ko ba haka ba ne jahilcin da yake tattare da su ma ba a isa abu ya fi jahilcin da yake cikin al'ummarmu saboda al'ummarmu a tsaye ake wajen karantarwa ko yaushe ba dare ba rana wanda a wasu ƙasashen da dama ba ka samun irin wannan da haka ba abin inna rududu ba abin yawa sai ka samu wanda kasancewa sun san aikin hajjin ka bi su ka ga abin da suke yi ka yi in a wani abu ake faɗa su gaya maka ka riƙa faɗa har ka gama aikin hajjin ka.
Ta sai shi kuma ne ke cewa mallam tambayar sa ita ce yana neman ƙarin bayani akan faɗin Allah subhanahu wataala la ikraha fi din da kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake so nake cewa da yake cewa umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah da nake cewa idan aka yi duba ga kisar Rustam da Rubai za ga cewa kamar an tursa su kafirai akan karbar musulunci shine ke neman ƙarin bayani.
To la ikraha fi din Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ikraha fi din qad tabayyana rushd min al-ghay babu matsawa tirtsasawa mutum sai yayi addini wato musulunci addini ana nufin musulunci ce shari'a ta riga ta bayyana daga bata kuma ba wannan ita kadai ce ayar da take magana akan babu tirtsasawa ba ai suna na alqur'ani kamar inda Allah ke cewa fa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin yanzu kai za ka tilasta wa mutane har sai sun zama musulmi har sun zama mu'minai Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ke ce masa lasta alaihim bi musaitir kai ba mai wato tilasta musu bane ba mai matsa musu bane to haka dai irin waɗannan ayoyi suna nan kuma dukkaninsu ka'ida ce wacce take tabbatacciya a addinin musulunci tana nan kuma bata tashi ba babu wani wanda ake tsayawa a kansa a ce ko ka musulunta ko a kashe ka babu wannan kuma mutumin da zai musulunta da irin wannan barazanar musuluncinsa ma bai karɓu ba in ana son mutum ya musulunta tare da gamsuwa da yarda daga zuci, ba wai dan ya ji tsoro kawai shike ne musulunta ba. In tsoro ne kawai yasa ya musulunta, a zuci bai yarda ba, wannan musuluncin sa bai karbu a gurin Allah ba, duk da cewa mu a zahiri za mu yarda da musuluncin sa. Ko ya ce ka iya faɗi la ilaha illallah shike ya zama musulmi, ko da a zuci ƙarya yake, amma a gurin Allah ba zai karbu ba. Haka wannan ka'ida ce tana nan a ajiye. Wancan hadisi na umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, malamai da dama sun yi sharhin sa, kuma mu ba a wasu munasabobi daban-daban mun yi bayanin abin da yake nufi. Malamai suka ce an-nas abin da ake nufi ana nufin mushrikai da suke yakar musulmi, an umarce ne in yake su matukar dai ba su daina ba suka yi kalmar shahada. Yanzu suka yi kalmar shahada ma'anar su daina yakin mu, amma matukar sun ci gaba da yakar mu, to za mu ci gaba da yakar su ma. Wannan wannan umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala da yake cewa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, ku yaki saboda Allah, ku yaki waɗannan da suke yakan ku, ku yaki waɗanda suke yakar ku. وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة, ku yaki mushrikai gaba kafatan su kamar yanda suke yakar ku kafatan dinku. To kaga anan Ubangiji subhanahu wataala yana nuna cewa waɗanda suke yakar ku su za ku yaka, amma Allah cewa fa in janahu lis-salmi fajnah laha, idan suka karkata ga zaman lafiya kai ma ka karkata zuwa ga wannan zaman lafiya din. Kaga Allah bai ce in suka nemi zaman lafiya ba kai ka yake su, cewa in kun karkata za su zauna lafiya kai ma ka karkata a zauna lafiya din. To wannan shine umarnin Ubangiji subhanahu wataala. Shine wasu malamai suka ce annas ana nufin waɗanda suke yakar Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka umarce shi ya yake su. Sannan malamai suka ƙara cewa idan ka lura sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sirarsa, rayuwarsa tana ƙara maka fassarar ma'anar maganarsa. Tunda a sirarsa bai nuna mana cewa Annabi ya yi ta bin mutane da kisa ba sai sun yi kalmar shahada, ba a ga haka ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi hijira ya zo Madina, ya samu Yahudawa har ƙabilu guda uku, Yahudawan Banu Nadir da Banu Qurayza da Banu Qaynuqa, dukkaninsu ba musulmi ba ne, Yahudawa ne, ba su musulunta ba. Annabi ya rubuta takardar zargejeniyar zamantakewa da su, bai ce a kakkashe su ba ko su musulunta, Annabi bai musu haka ba, bai yaƙe su ba sai da suka karya alkawari, suka karya wannan doka. Kamar yadda ka san cewa kowace ƙasa ana masa constitution, duk wanda ya ci amanar constitution ana hukunta shi. To da wannan ne aka hukunta su da arjejeniyar da aka yi da su. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ta kashe su ba, wasu ma korar su yayi, kamar Banu Nadir korar su aka yi suka koma Khaibar, aka ce duk su kwashi abinda dabbobin su za su iya ɗauka. Haka aka bar su suka fita. والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر سوني والنام يهودا بنو النذير kaga annabi yace ai ta kashe su ba akore su banu qurayza su aka kashe mazajen cikin su aka kama matan su kuma saboda ha'incin da suka yi da mai girma ne kuma sannan suka yadda cewa duk hukuncin da aka yi musu sun amince da hukuncin Sa'd ibn Mu'adh. To ashe kaga ubirtu an uqatila an-nas ba yana nufin kai ta kashe mutane ba dan ba su musulunta ba, inda haka ne da annabi ya ta kashe Yahudawa. Sannan a cikin Madina akwai mushrikai, akwai wanda ba su musulunta ba, suna da Larabawa ne kuma a ƙauyukan Madina suna nan suna shirkar su, annabi bai rika auka musu ba, yana kashe su. To haka nan asira su zaka ga ire-iren wannan da dama, zaka ga duk yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na wasu ne waɗanda suke ɗana masa tarko ko suka fito za su yaƙe shi. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan yaƙe su, su ma idan suka yi kalmar shahada suka musulunta sai ya kyale su. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatu Makka, sawa ya yi shela a cikin garin Makka duka, aka ce man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin, wa man dakhala dalahu wa man dakhala al masjid masjid al haram fa huwa amin, wa man dakhala al bayt fa huwa amin, ومن دخل داره فأغلق بابه فهو آمن. نبي يجي أي شيء لا دك ون ون دا يشي قجنا أبو سفيان تو يأتي لا كأتباشي قجنا أبو سفيان باشيني مسلين شيبا dan ka gudu ka shirgi da Abu Sufyan ba musulunta kai ba ba ka musulunta bane amma annabi ya ce a kyale shi ka taba shi haka nan wanda ya shiga masallaci na Makka wato cikin masallacin Ka'aba shi ma ya tsira ka a taba shi haka nan wanda ya shiga gidansa ya rufe gidansa shi ma ka a shiga gidansa a taba shi ya tsira kaga bai ce kowa ko gani ku kashe ba sai ya yi imani amma mutane kawai dai wanda aka ganshi ya fito da makami da niyyar zai yaki kenan to sai a tare shi a yake shi wannan shine abinda aka sani asirar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe kaga da yace ubirtu an uqatilan nas da ana nufin ya kashe dukkan wani wanda ba musulmi ba to da sai muga asirar tashin haka yi ko kuma mutun zai ce annabi an umarce shi ne ya kashe mutane kuma yaki kuma yake fada cewa an umarce ni in kashe mutane da basu musulunta ba kuma ban yi ba wanda kuma duk wani wanda ya san ciwon kansa ba zai faɗi haka ba game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine amma kisan Rabi'i ibn Amir ban san ma me ya kawo ta annabi me ya tirsasawa a ciki ban sani ba kai ji kake yi kawai ana faɗa ko a fim ka gani shi Rabi'i ibn Amir dan sako ne ai tura shi aka yi lokacin da musulmi suka fita yaƙi da Rumawa yaƙi da Rumawa ya fara tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya samu labari za su fito su kawo masa hari shine yakin tabuka da kaje ana magana yakin tabuka annabi ya ce mu mutare su kafin su zo su tare mu mutare su shine ya fita yakin tabuka shekara ta tara da yakin mota wanda shi kuma aka je annabi aka kashe abin nan aka kashe Ja'far ibn Abi Talib aka kashe Abdullahi ibn Rawaha aka kashe Zaid ibn Haritha aka kashe musulmi da yawa daga baya Khalid ibn al-Walid yasa yayi kokari aka fito da sauran mutane saboda yawan da suka fito da shi su Farisawa a su Rumawa yawan da suka fito da shi da kuma irin kayan yakin da suka fito da shi wanda musulmi ba su saba da su ba suka yi musu tadi to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara kulla wata rundunar da abin da ake cewa jeshi Usama ya nada Usama lokacin bai fi shekara 20 ba ko 18 ma ya nada shi shine jagora dan an kashe mahaifinsa a cikin wannan yaki da aka yi na mu'ta wannan kuma rinda za ta je ta kamar mai da martani ne saboda haka sai ya sa ɗansa ya zama shine abin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ya zartar wannan rinda ba ta fita ba lokacin sayyidina Abubakar wannan rinda ya zartar da ita suka fita to tun daga wannan lokacin ya zama na akwai bugawa tsakanin su da Rumawa to sannan su shi kuma wannan bangaren Rabi'i bangaren lokacin sayyidina Umar ne Farisawa ne bangaren Farisawa su kuma kamar yadda aka sani cewa Farisa sun yaƙi yankunan Larabawa da yawa sun mamaye su irin Iraki kusan tana ƙarƙashin su suna su suke da mulki a garuruwa da dama na cikin kasar Iraki to a wannan lokacin musulmi suka fito domin yanta jama'a daga mulkin mallaka na daular Farisawa daula ce mai karfi suka fito domin yanta mutane daga mulkin kama karya tunda mulki ne kama karya ake ba mulkin Allah da annabi ba mulkin adalci ba to wannan fada shine ya kai har aka yi yakin Qadisiyya wanda anan ne Sa'd ibn Abi Waqqas shine jagora su kuma suka fito da rundunar su ta Farisawa mai yawa to shine aka aika Rabi'i ibn Amir da shi da wasu da su Mughira ibn Shu'ba da wasu daga cikin mayaka su je su gana da Rustum wanda shine babban jagora na Farisawa a lokacin saboda aka kaga zuwan da yayi ya ce to wai ku me kuka fito suka ce mu an fito Allah ya taso mu ne domin mu fitar da mutane daga bautar bayi zuwa bautar Ubangijin bayi bautar bayi shine bautar waɗannan 'yan mulkin mallaka da suka mamaye ƙasashen da ba nasu ba suke kuma gallazawa mutane to mun zo mu 'yanta su ne mu fitar da su daga bautar waɗannan mutane su koma kawai Allah suke bauta ba wani ba to kaga anan menene maganar tirsasawa ba maganar tirsasawa sannan duk garuruwan da musulmi suka buɗe a lokacin a Iraki suka yi nasara babu inda aka ce sun fito an jera mutane kalmar shahada ko aka shi ka to kaga ban san بتاعك اسهر ربيع ابن عامر ده كوماندو فارس وارستم تزموني ابو نتيسا سوا زي اي مسلم شيبه
ta sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa shi ma da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga Makka zuwa Madina iyakacin musulmi ne suka yi masa rakiya ko kuwa da waɗanda ba musulmi ba
to ai ba wani musulmi da suka yi masa wani rakiya ya dai tafi da ɗan uwansa abin nan abokinsa sayyidina Abubakar wanda shi ya kasance tare da shi a wannan hijira sai kuma waɗanda suka san labarin hijirar suka kai masa abin da irin su Asma binta Abi Bakar irin su Abdullahi ibn Abi Bakar irin su Abdurrahman ibn Abi Bakar afwan Abdullahi ibn Abi Bakar ba Abdurrahman ba Abdurrahman bai musulmin ta basira karshe kadai sai daga baya sai Amir ibn Fuhaira sai Abdullahi ibn Uraiqit Abdullahi ibn Uraiqit shine wanda ba musulmi ba shi kuma masanin hanyoyi ne yana da ilimin sanin hanyoyi waɗanda za su kai ka garuruwa daban-daban saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi hanyar da ba ita ce masu bin hanyar Madina suke bi ba domin banda sawu saboda sai aka nemo wani sayyidina Abubakar ya nemo wani wanda shi ya san kan hanya aka yi jinga da shi zai biya su shine Abdullah ibn Uraiqit Abdullahi ibn Uraiqit shi ba musulmi bane a lokacin amma kuma mai amana ne an yadda daga gaskiyarsa saboda haka ya zama shi ne zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam jagora da shi sayyidina Abubakar ya nuna musu hanyar fita zuwa Madina saboda amma ba wani wanda suka fita rakiya wanda rakiya ana an fita a goye a ce an tafi rakiya kuma
to sai shi kuma mai wannan tambayar yake cewa malam mutum ne zai yi fitar da zakar fiddakai sai ya auna abin da zai fitar din sai ya ga da ya kai adadin yawan iyalansa ba shin ta fada a kansa ne ko kuwa zai fitar da iya wanda ya samu sauran kuma ta tsira a kansa
daman abin da zai fitar yake wajibi shine wanda zai fitar wa kansa sauran iyalansa wanda musahabi ne in yana da abin da zai fitar musu amma ba wai wajibi bane in yana da abin da zai fitar musu to yana da kyau ya fitar musu har ƙananan yara amma farkon wajibcin shine kansa in ya samu abin da zai fitar wa matarsa da ƴaƴansa ya fitar in ya samu abin da zai fitar wa wasu daga cikin ƴaƴansa babu duka shikenan sai ya fitar da abin da ya samu
sai wannan yake cewa mutum ne yana aikin gwamnati kamar koyarwa a makaranta to ranar da bashi da ajin da zai yi darasi baya zuwa shin hakan tauye mizani ne malam
ya danganta da tsarin makarantar idan tsarin ta ya nuna malamai cewa ana buƙatar su ne lokacin karatu kawai lokacin da ba a karatu ba a buƙatar su shikenan ya bi tsari don haka ba shi da wani laifi in kuma a'a akan buƙace shi a makarantar ba wai sai dole zai shiga aji ba amma yake kin zuwa sai in zai shiga aji kaga wannan ya karya tsari da aka yi ta karantarwa to a nan ne zai zanto mai laifi
tambayar sa ita ce mutum ne yake sallah a masallaci yana kallon wasu abubuwa da suke waɗanda suka saba wa addini kuma yana jin tsoron kar ya tashi ya yi musu nasiha su ta karɓa shi malam anan ya zai yi kenan domin ya kubata
to na farko idan a masallaci ne ake yin wasu abubuwa da suke ganin ba daidai ba sai ka samu liman shine shugaba a gurin sai ka same shi ka keɓe da shi ba wai cikin jama'a za ka tashi ka fara surutu ba ka same shi ka ce a masallacin nan kai ne liman kai ne shugaba na ga abu kaza yana faruwa ko za a ja hankalin mutane in kuma shi limamin ne yake kaga shi kenan sai ka fuskance shi shi da in ya gyara sauran ma mu za su gyara in kai kana gaba a san ka ba ko ba za a ji maganar ka ba in ka samu liman ya gamsu da abin da kake faɗa shi kenan sai a gyara amma ba wai lalle kai tsaye don ka sani ba ka tashi kai magana wataƙila ba ya zanto kai ne ma kake ganin abin ba daidai ba wataƙila in ka samu limamu shi zai iya ma maka jawabin yadda abin yake in kuma a'a shi ma ya kula abin ana yin shi to kaga ka samu wanda shi an yadda da iliminsa har aka sa shi liman zai yi wa mutane faɗakarwa a saurare shi
to sai tambaya ta gaba yake cewa malam idan aka saki mace ko mijinta ya mutu ya bar ta da ciki idan ta shine haihuwarta to malam yaushe ya kamata ta yi aure daga lokacin da ta yi ko sai ta yaye wannan yaron
ai tunda aka ce إدت تاكو تكبت تشيني هاي هو شي كده انت هاي هو تافو تلقى وانا إدر إذا تافو تكبت يا أولي لا ند تاي هو لا ند أكل ولا متى أولي دون شي كده جاي فاتني جاي أبدا أكي بقاتا دي أبالي دي تفتلق إدت تنا هاي هو شي كده أو أن دقوا أنن سائر تاغما تافو تلقى أنن أبنا
wannan ko yake cewa shin wace addu'a ce mutum ya kamata ya rika yi yayin da mutum yayin da ubangiji ya ni'imta shi da wata kyauta
abinda aka neme ka ba an ni'imta ka shine kai wa Allah godiya la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid kai wa Allah godiya godiya ga Allah subhanahu wataala na farko tana nufin ka rika ji a zuciyarka cewa wannan ni'imar Allah ne baka ba wayanka ba ba dabararka ba ba iyawarka ba wanda sun fi ka wayo da iyawa da kwarewa da dabara su Allah bai ba su bakaiya baka to ka riga jin cewa wannan daga Allah ne wannan bangare ne na godiya ga Allah subhanahu wataala sannan baya ga haka wannan abin da ka samu kai amfani da shi cikin abin da yake yardar Allah ne wato cikin abin da Allah ya yarda da shi kada kai amfani da dukiya ce cikin abin da yake saban Allah ne in matsayi ne kada kai amfani da shi wajen zalunci ka sanya wannan ni'imar da Allah ya baka inda ya dace wannan yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala sannan furtawa da baki alhamdulillah da sanda ka tuna wannan abu ka yi wa Allah godiya ka tsaya da bautar sa yadda ya dace ka bauta masa yadda ya dace wannan dai yana daga cikin godiya ga Allah subhanahu wataala Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi yana sallah da dare har kafafuwansa suka tsatsagewa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ya Rasulullah ba za ka sauƙaƙawa kanka ba Allah ya gafarta maka duk wani zunubin ka na baya da na gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala akunu abdan shakuran bana zama bawa mai godiya ba to tunda Allah ya mun ni'ima irin wannan bazan zama mai godiya ba kaza godiyar anan ita ce aikin da yake wannan ibadar da yake kiyamul layl ita ce godiyar da yake magana zace bana zama bawa mai godiya ba saboda haka shi kansa aikin da zaka yi mai kyau da bautar Allah shi ma wani bangare ne na godiya ga Allah
to malai lai sakar alkari masu sauraron mu duka da wannan muka karshen shirin a wannan rana sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-36-414-55 ko kuma tun adireshin email na fitinrahma@yahoo.com da kuma shafin fitinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar din shi malamin namu alprofessor Sheikh Muhammad Sani Wali Jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da kinan Kano wanda ku da yake samun dama don amsa tambayoyin naku da dukkan wanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ana tsidira fasan nake cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh